Mita tumanda takwas da dugo biyar da la FM Rezamani Abakar Sabu ake tare da shi kuma idan bai sauro na tare da mu a jiya mun kawo rahoto daga garin Dawano Sabur Abuja inda ake zargin wasu ƴan gaza gani waɗanda ake zargi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi sun furwa wasu ƴan vigilante har sun kona gidan ɗaya daga cikin shugabannin ƴan vigilante na yankin wato mataimakin shugaba shi kuma shugaban wato komandan yankin sun sassare shi kuma kamar yadda mai sauro ya ci mun alƙawarta cewa insha Allah zamu lalibi shugaban rundunar vigilantin ta jihar Kano wato Muhammad Kabir Alhaji wanda aka fi sani da MK Alhaji har ma da wato mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa to alhamdulillah a yau mun sami damar zantawa da shugaban rundunar tsaro ta vigilante ta jihar Kano ta wayar salula ga kuma zantawar da muka yi da shi shugaban tsaro ta vigilante ta jihar Kano Alhaji Muhammad Kabir Alhaji karshen makon da ya gabata ne ake zargin cewar wasu matasa wadanda ake zargi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi sun farwa wasu daga cikin jami'an ku dake garin Dawano Sabur Abuja a matsayin ku na wadanda kuke jagorantar wannan runduna a jihar Kano shin kawai yanzu kun sami wannan labari
muna cike da labari domin bayan sun aiwatar da wannan abu Allah ya taimake mu mun kama mutum ɗaya daga ciki kuma bayanai sun fara fitowa na su wannan masu laifi ko ƴan daba wanda suke neman da haikewa mata wanda ana taro ne kuma ya zama to suna so su yi wani abu wanda ba daɗi kuma da ƙarshe ne yayin vigilante ko kuma shi kuma ɗana shi Sabur Abuja Dawano ya yi yunkuri ya yi ƙoƙari domin ya ga ce ya hana wani abu wannan ganin hanawa da ya yi shi ne su kuma ƴan daba ko masu laifin duka ga cewa yana neman ya hana su abu a alwan gaban hanzi suka mai sara wajen uku aka wanda yana nan a asibiti yanzu kuma Allah ya taimake mu mun kama ɗaya daga ciki kuma nan ana bincike kuma gaskiya da ta halinta game da wannan abu
rundunar ku tana ɗaya daga cikin waɗanda suke taimakawa al'umma mutuƙa da gaske wajen tsaro amma sau tari wato idan aka irin wannan suka kauda wani abu na ba daidai ba ko kuma wasu ɓata gari da ake ganin suna yin wani abu da ba daidai ba irin hakan takan faru a gare su wani lokacin ko abu mutum gida ko a bi shi gurin sana'arsa kamar yadda ya faru wannan wanne irin ƙoƙari ake wajen ganin cewar an daƙile irin wannan faruwar abubuwa
to gaskiya wato akwai matsaloli da yawa kaman face ma na cikin al'umma duk lokacin da muka taso da yunkuri domin mu samu nasara mutanen gari da unguwa ba ta so su tallafa su nuna mutum ko su nuna inda yake inda ma za su bayi dama ma ya tsallake ya gudu kuma aikin nan zai ce muku ne ake gaba da kuma wannan abu ba mu kaɗai abu ya shafa ba don so da yawa za ka ga ma'aikata ma na ainihi ƴan sanda ko sojoji ko wannan kuma ƴan jere irin wannan abu yana faruwa da halittun shi ne mu haɗa kanmu gaba ɗaya mu ci mu nasarori har da su ainihin wanda ake wani aiki domin shi an ce ainihin aikin nan a wato da jama'a ake so a yi dole su ba da shiri kuma su kai tallafa mana nan ƴaƴansu wanda ba na gari ba ya kamata su dinga ɗaukar mataki na lallai daidaitawa da kuma hana su shiga ko kuma zama tare da abokan banza ko kuma mutum ya zauna suna ganin shi a unguwa yana zaman kashe wando sai dai su dinga girgiza kalan motoci girgiza masu kuɗi a unguwa kuma in dare ya yi ko kuma masu laifi sun zo su haɗa kai da su nan ya za a dinga haura mutane gidaje da haka muna ganin manya lallai jama'a zuwa da haɗin kai zuwa da haɗin zuwa a yi haɗin gwiwa tare da masu aikin tsaro na ainihi na ƙasa da kuma namu mu da muke cikin al'umma kuma kamar yadda ainihin baka kawo mutum ɗaya gaskiya za ta fito domin sauran za su faɗi za a faɗi sauran insha
Allah wasu daga cikin al'umma sukan ga ga misali idan an irin wannan ta faru an kama waɗanda ake zargi da aikata laifin musamman waɗanda suke cikin rundunar ku sai su ga kamar an yi sako-sako da abin mutum bai kai ga matakin an bi abin yadda ya kamata ba da an kama shi a ga cewar kamar an sake shi da wuri wanda tabbaci za a ba wa al'umma musamman ga wannan abin da ake ganin cewar sun yi abin nan ne domin daƙile na farko akwai badala da ake ganin cewar waɗannan matasa suna neman su farwa wasu mata na biyu kuma ana ganin cewar suna ta'ammali da kayan shaye-shaye suna sha kuma suna yunkurin masu siyar ga misali wanda tabbaci za a ba masu sauraro da kuma su kansu ƴan kungiyar ku cewar in dai muta binciken nan ya tabbata a kawo mutanen nan za ku iya yi wajen zuwa kotu a ga cewar an musu hukuncin da ya kamata
to alhamdulillahi aikin mu na talafawa ne duk abin da za mu yi ba zai wuce ba kawai ƴan sanda ba su ma ƴan sanda suka yi kotu kawai da only thing shine jama'a kamar su masu madafan iko da kuma ainihin masu rikin masu shara'a kamar alkalai ya kamata ta tsaya a lokacin da aka kai mai laifi ya fara mun ma'aikata ko kuma ya yi laifi ma na ya kare doka kasa ya yi kokari a mai hukunci daidai kamar da ya kamata muna jin daɗin wasu alkalai gaskiya sosai daga cikin alkalai domin duk da aka kai wasu ma sai sun aje mutum romani shi wata uku shekara daya kafin ma fara yin jira kaga irin wannan mutum zai tsaya ya fahimci ya fahimta ya tsako ya san cewa da dai yana cikin a cikin wani wadi to amma in har za mu kai a bada daidai nan take ko kuma a yi zaba a ce ko wata biyu ko bai da 2500 to kaga duk wannan 2000 za su iya dawowa su biya domin dama suna da kungiya ko kungu wannan nan take in aka zaya kai mutum za su iya cewa a shi kenan yaje za su zo su biye lissa biye lissa ko a police station ko su biye lissa ko su nan take alkali ya ce wata ɗaya ko wata biyu ko shi ko 2500 kaza mutu da ka kawo zai a biya fatan mu dai shine tunda mu iyakacin mu kama mu tallafa to ya kamata su a da masu madafin iko wanda suka shafi wajen bangaren shari'a su kai zai daka domin su tare mu kama na ya zama ta cewa duk wanda ya sai gobe zai dawo yanzu ba ya san cewa lallai in yaje zai tantance gudan sa a gidan maza to insha Allah za a ga aikin ya tafi kuma mutane mu za su samu kwarin gwiwa domin su tabbatar da su ci gaba da aikin nan kuma a tsare jama'a a tsare kowa da yaro da yaro ya to da tsoho domin a ga cewa gari ya zama tafiya.
Allah kyauta ya kuma tsare ya kiyaye gaba. Abakar Sabo akan mita 88.5 FM murya zamani.